sashin Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashin Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo a voahausa.com ko sashinhausa.com. Kazalika ana iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani Fara'a, Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Niger sai kuma ta Alfa Radio a kumasin Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Sale Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan matakin da Majalisar Dokokin Jihar Niger za ta dauka na gurfanar da shugaban hukumar ilimi na bai daya a gaban kotu. Jihar Kano na daukar matakin tabbatar da aikin shimfiɗa bututun gas daga Ajakuta zuwa Kano ta hanyar kafa wani kwamiti. Shirin na kunshe da ƙarin bayani halin da ake ciki a zaben da magarram. Me ministan ayyukan jin kai Sadiya Umar Faruk ke cewa ne kan makomar waɗanda suka kammala shirin Empower. Muna da shirin a daina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya. Za mu kammala shirin da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfili Hashin Gumel. Jiya Lahadi an fara jigilar sabbin allurar rigakafin coronavirus ta jiragen sama da kamfanin hada magunguna na Pfizer da ke garin Kalamazoo na jihar Michigan zuwa sassa da yankunan kasar Amurka. Cikin hanzari za a fara allurar rigakafin COVID-19 daga yau Litinin, a cewar Stephen Hahn, shugaban hukumar kula da abinci na magunguna ta Amurka, ya faɗa wa gidan talabijin na CNN. Fiye da allurai 184,000 suna kan manyan motocin farko da suka bar wurin samar da allurar rigakafin na Pfizer. Ma'aikatan kiwon lafiya da tsofaffi a cibiyoyin da ake kulawa da su na dogon lokaci za su kasance a sahun farko don karɓar zagaye na farko na allurai 2,900,000. A daidai lokacin da ake ci gaba da samun masu kamuwa da cutar a nan Amurka. Amurka ta fi kowace ƙasa yawan masu cutar coronavirus, inda kusan mutum 300,000 cutar ta kashe, haka kuma fiye da mutum 16,000,000 cutar ta kama, a cewar jami'ar Johns Hopkins. Yayin da ya rage 'yan sa'o'i kafin wakilan Electoral College su kada ƙuri'unsu don tabbatar da 'yan takarar Democrat Joe Biden a matsayin shugaban Amurka na 46. Mai rike da mukamin a yanzu Donald Trump na ci gaba da ambaton cewa shi ne ya lashe zaben na watan jiya. A'a, bai kare ba, Trump ya faɗa wa gidan talabijin na Fox News a wata hira da aka watsa da safe jiya Lahadi, duk da cewa kotuna da yawa sun yanke hukunci akan ikirarin shugaban na cewa an yaudare shi na wani wa'adin shekaru 4. Jami'an zaben jihohi sun yanke shawara inda wakilan zabensu za su haɗu yau Litinin a nan birnin Washington DC. Ana sa ran za su tabbatar da cewa Biden, tsohon dan majalisar dattijan Amurka na tsawon shekaru 36, ko mataimakin shugaban ƙasa na tsawon shekaru 8 a ƙarƙashin tsohon shugaba Barack Obama, ya lashe ƙuri'un zaɓe 306 fiye da 270 da ake buƙata don cin nasara. Iyaye sun haɗa a wata makarantar sakandare a jihar Katsina da ke arewa maso yammacin Najeriya jiya Lahadi. Suna roƙon hukumomi su ceci ɗaruruwan yara maza da 'yan bindiga suka sace. Sojoji sun yi musayar wuta da gungun 'yan bindigar waɗanda suka ɗauki ɗaliban daga makarantar ta gwamnati da ke Kankara. Mai magana da yawun shugaban ƙasa ya faɗi a daren ranar Asabar. Amma jiya Lahadi, iyayen sun ce ba su ji komai ba game da makomar 'ya'yansu. Abubakar Lawal ya fito ne daga Zaria mai tarzarar kilomita 120 kudu da Kanara, bayan da ya samu labarin cewa 'ya'yansa biyu maza a makarantar suna cikin waɗanda aka sacin. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Niger an kada ƙuri'un zaben ƙananan hukumomi da na yankuna da aka daɗe ana jinkirtawa jiya Lahadi, washe gari bayan wani hari da ƙungiyar Boko Haram ta kai ta kashe aƙalla mutum 27, a cewar jami'an yankin, kuma makonni biyu gabanin babban zaben shugaban ƙasa. An yi ta ɗage zaben sau da dama saboda hararren 'yan ta'addan a wasu sassan ƙasar mai fama da talauci, musamman a yankin kudu maso gabashin yankin Daefa, inda harin na ranar Asabar ya faru. Yankuna da yawa na yamma da na kudu maso gabas sun sha fama da hare-hare tun daga shekarar 2015, waɗanda suka hana mutane rijistar zaɓe, a cewar hukumar zaben ƙasar Seni. Prime Minister Sudan Abdalla Hamdok ya kai wata ziyara gaggawa Addis Ababa jiya Lahadi don tattaunawa akan yankin Habasha dake fama da rikici, inda fada ya sa dubin dubatan mutane suka gudu zuwa makwabciyar Sudan. Hamdok ya ce ina fatan samun tattaunawa mai amfani kan lamarin siyasa, jin kai da kuma tsaro waɗanda ya shafi makomar zaman lafiya, kwanciyar hankali da ci gaba ga ƙasashen biyu da kuma yankin. Da farko an tsara ziyarar Hamdok za ta ɗauki kwanaki biyu, amma ya koma Sudan bayan 'yan sa'o'i ba a bayyana dalilin da ya sa aka katsa tafiyar ba. Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya ce tashin hankali a Tigray ya tsaya, kuma ba a buƙatar tayin Sudan don kulle yarjejeniyar tsagaita wuta. Yankin Tigray da ke arewacin jihohi tara na ƙasar Habasha an yi zaɓe a watan Satumba, inda Debretsion Gebremichael ya zama shugaban ƙasa. Duk da shawarar Prime Minister Abiy na ɗage zaɓen, yana mai ba da dalilin annobar coronavirus. Jami'an tsaro a Belarus sun tsare mutane da dama yayin da masu zanga-zangar adawa suka yi jerin gwano a birnin Minsk da wasu biranen don matsawar shugaba Alexander Lukashenko lamba don yin sassauci na siyasa. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Vesna ta ce an kama kusan mutum 180 a lokacin zanga-zangar ta jiya, inda yawancin kaman an yi shi ne a Minsk. A cewar wata kafar labarai ta cikin gida Nasha Niva, an yi jerin gwano sama da 120 a duk faɗin ƙasar, tare da yawan kowane gangami ya fara daga mutane da dama zuwa ɗaruruwa. Wasu masu zanga-zanga sun yi maci a cikin wasu unguwanni na Minsk, suna ɗaga tutoci masu launin fari da ja, alamar 'yan adawa, suna kuma rera taken Allah ya ja zamanin ƙasar mu Belarus.
Labaran duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Majalisar Dokokin Jihar Niger na shirin gurfanar da shugaban hukumar ilimin bai daya na jihar Subeb gaban kotu don zargin karbar wasu kudade daga iyayen yara 'yan makarantar firamare. Wakilin Ma'amina Mustapha Nasiru Batsari na dauke da rahoton.
Majalisar Dokokin Jihar Niger a Najeriya ta ce za ta gurfanar da shugaban hukumar bayar da ilimi bai daya ta jihar Niger a gaban kotun hukunta masu aikata manyan laifuffuka akan zargin karbar wasu kudade har naira 4,000 ga uwayen yaran da suka rubuta jarabawar kammala karatun firamare a jihar Niger. To amma shugaban hukumar bayar da ilimin na jihar Niger Dr. Isa Adamu ya ce ba shi da shakku akan lamarin, domin kuwa yana da hujjojin kare kanshi. Honorable Malik Madaki Boso shine shugaban kwamitin kula da harkokin kwadago na majalisar dokokin jihar Niger. Ga abin da yake cewa akan lamarin.
Shi chairman nasu babe ya amince shi. Ya ce sun asai.
Sun ce bisa amincewar kamar masu ruwa da tsaki hadda uwayen yara suka anshi wannan kudin.
Shi ne nake cewa ai. Shi yasa nace ya amince cewa sun ansa, amma sun ansa ne wai game da wani meeting da suka kira.
Yanzu kuna so su maida ma iyaye kudaden ne ko koya kuke so?
Ai abin da muka zantar kenan cewa wayannan kudaden da aka ansa da sunan yin jaraba. Doka ba ta yadda da wannan abun ba.
Na'am, to yanzu kun sa musu lokacin da za su maida kudin ko kuma akwai wani hukunci da za ku yi musu?
Ai ba mu ne za mu yi musu hukunci. Hukuncin ta riga ta nuna a dokan. Dokan ta ce duk wanda ya ansa kudi game da ilimin yaran makarantar firamare, dokan ta kamata da laifi, ya saba ma dokan nan.
Na'am, to yanzu za ku kai su kotun ne?
An ce musu su mayar. A maida ma iyaye da wannan kudin. In suka an aka mayar, ita gwamnati ne kamar za ta ɗauki wannan mataki na duk wanda ya ansa kudin bayan su mai da shi, ya kamata gwamnati za ta hukunta su ne. Sai su a kai a yi procedure na su za kotu.
Ta shugaban hukumar bayar da ilimin bai daya a jihar Niger Dr. Isa Adamu ya kare kanshi akan wannan batu kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Gaskiya mu dai a wajen hukumar ilimi na jihar Niger ba mu san wannan labari ba. Ba wani rubutu aka ansa hannun yara da mu muka sani ko muka ba da izini a ansa. Kuma wannan labari ce kawai ta kage amma abin da nan sun yana faruwa fili shekara 15 da muka bincike ana an san kudi hannun yara aji shidda da sunan za primary da sunan za musu jarabawa da sunan za a yi musu za a ba su takardun shaidan fitan goma primary to amma jarabawan in aka yi ba amfani da shi iyakan shi dai dalili an anci kudin ba aka yara makarantar da ya dace ba a duba ya suke yin karatun ba a bibiyan karatun da muka zo sai muka ce to tun da suka anci kudin nan suna an san kudi 1500 zuwa 2000 hannun yara wannan muna da labari shi ba mu muka sa ai ba bamu ba da idin mu akai ba haka mu ba mu magana wani maganan fargaba abinda muka yi abu da yake
Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
Gwamnatin jihar Kano a arewa maso yammacin Najeriya ta kafa kwamiti don karfafa shirin gwamnatin tarayya na shimfiɗa bututun gas daga Ajaku ta zuwa Kano
aikin wanda aka bada kwangilar sa ga wasu kamfanonin ƙetare guda uku kimanin watanni 6 baya zai lankwame dala biliyan 2 da miliyan 800 shugaban kwamitin dagwantin kanan ta kafa akan wannan aiki injiniya Mu'azzam Magaji wanda ya ce manufar aikin ita ce samar da makamashi da lantarki ga masana'antu domin farfado da tattalin arzikin lardin arewa
bayan an gama aikin bututun an zubo da gas din idan nan Kano ba mu shirya ba babu masana'antun da su dauki wannan gas su amfani da shi to kaga aikin ya zama aikin baban gwari bigima gwamna ya kafa wannan kwamiti ya ba shi cikakken iko don tabbatar da cewa duk wani abin da ake bukata na taimako ga NNPC don shimfiɗa wannan bututu ya tabbata mun bayar to amma kuma babban aiki shine aikin tabbatar da amfani da gas na masana'antu wanda suka durkushe da kuma sababbi wanda za su yi amfani da wannan iskar gas sun tabbata cewa sun taso nan jihar ta mu aikin mu ne a nan jihar ta saboda kaga wannan ba aikin NNPC bane kasuwa wacce za ta karbi gas ba aikin NNPC bane aikin Kano ne sannan kuma su NNPC yayin da suke wannan aiki to suna buƙatar tallafin jihohi saboda kula da harkar guraren da za su wuce da gonaki da za a saisaya
hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da mata ƴan kasuwa a Kano ke kokawa akan karancin jari da kuma sharuɗan samun tallafin gwamnati ga ƴan kasuwa saboda annobar corona
kaga zaman da aka yi wata 6 ko 7 nan kananan ƴan kasuwa sun cinye jarin su gaba ɗaya to muna roƙon Allah kuma muna roƙon gwamnatin jihar Kano ta tallafa ma ƴan kasuwa gaskiya abin da suke yi bai kai ga mu mata ba har yanzu akwai Bank of Industry sun shishigo da wa'ensu amma ka san matsalar mu na arewa ba mijin da zai ba matan shi takardun gida ta je ta bayar as collector ta karbi kuɗi ta ce za ta gyara jari mazajen mu ba sa ba mu goyen baya sai tsarin da naga women affairs ta fara za ta yi da za a taimakawa mata da kuɗi ba riba a ciki to in sun ci gaba da wannan tsarin a gaskiya zai taba kowace da wanda take kasuwa da wanda take gida
Hajiya Fatima Sagir kenan shugabar mata ƴan kasuwa a jihar Kano a hannu guda kuma bunƙasa ƙanana da matsakaitan masana'antu shine taken kasuwar baje kolin Kano ta bana Kano na 41
a wannan waje mun kawo hukumar CAC da mai sana'a zai fara hawa kai kafin ya sami wasu abubuwa da gwamnatin tarayya ta tanadar don haɓaka sana'arsa mun kawo bankin Bank of Industry bankin Nexim Bank bankin da yake taimakawa mutanen da suke son su fidda kaya zuwa ƙasashen waje ko kuma su siyo kaya daga ƙasashen waje mun kawo bankin manoma Bank of Agric
Ambassador Usman Darma kenan shugaban cibiyar masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
Masu sauraro kar a sha'afa ana sauraron shirye-shiryen nan ne na muryar Amurka daga nan Abuja Shirin na kunshe da ƙarin bayani halin da ake ciki a zaben da magarram kamar kullum ga wakiliyarmu Tamar Abari dauke da rahoton
A yawancin mazabin da ke garin da magaran an fara zaben ne ba tare da wata tangarda ba sai dai an fuskanci wata yar matsala a wasu cibiyoyin zabe irin su Kurwaruj da ke Shiya ta uku inda wasu ba su samu katunan su na zabe ba
Abiza Muhammad sunana na je gidan Barima aka ce sai in tai kyanwan ga Mary an ce za a kawo ran zabe ko anan za a ba mu sai mu zabe nazo an ce babu ba kawo ba
sunana Habu abin da yake faruwa ina neman kartiki na har yanzu ban samu ba can Mary suka ce a sai in komo nan inda ne register
sunana Nana Hawwa Unuhu to mu dai mun zo wurin zabe amma bu mu da karti ba mu san ba karti in mu ki san ba karti eh kuma na yi register to yanzu kuma na gani wakilin Baruma ya ce dai shi har yanzu bai san ba inda suke wallahi ban ji ba dadi ko daya kowa yana so yi zabe saboda yana da inci
na nemi jin ta bakin wakilin mai unguwa da ke kula da katunan zabe
sunana Sayyid Ibrahim wakilin Baruma na Kurwaruj ayyukar tumu da muka kare rabo muka bai dama ba da sauransu kuma sai ni zace da takawar zabe kuma sai ni bisuka ba mun kira wakilin su ma na kira kiran da mu shahi goma bai dauka ba bartana aka mani ba ni kuma ban ba mutane
amma an ce ai za a kawo nan wanda ba su samu ba a ba su go
haka suka hodi tun da fari
shi ma dai Habibu Ibrahim Baruma na unguwar garin Mala ya bayyana mun irin yar tangardar da suka samu a nasu bangaren
abubuwa dai yanzu iya tafiya daidai sai dai matsalar akwai kit da muka rasa shi tun daga fari ma ba a kashi ba ne lamba 1985 tunda tun a ganin abun hotuna ma da ya bado ba hotunan da aka kawo irin wannan kaga hotanka mun kai kuka an fara aka ce kuma an samu bakin zaran aniyame to da aka kartin muna da mazaba guda 30 babu wanda ban bincika ba dan in samu wannan hotunan wannan mutane wanda suka yi a wannan kitkin mai lamba 1985 ba mu samu ba ya kai wajen mutum kusa da 500 ma
a kuma garin Gidimuni ma dai cewar daya daga cikin wakilan mijita ba har dai zuwa karfe 10 suna jiran kayan zaben
matsalar an ce daga Niamey ne aka kawo ko an ce jirgin ya sauka zai ba za a fada aka kawo kuma dan telecomin wanda ba ya fara zaben daga president da bureau da wata zuwa secretary zuwa wani ne duka muna nan zauna nan Meri ta Gidimuni
sai dai sanar da hukumar zabe mai zaman kanta wato Seni ke da wuya cewar shugaban hukumar Shaibu Musa suka dauki dukkan matakan da suka dace
ba wata matsala dai mai muhimmanci wanda aka samu wanda ke iya bata mutuncin wannan zaben da ake koi wasu jahohi wanda kayan su wasu kaya da ake tambayar ba su iso ba lokacin jirgi uku ya zo yau da sahi saboda dai a sa zabe ta daidai cikin jihar da magaran kuma da takardun da suka kawo mun tura su duka sun same su gunduma bice ba su same su ba yanzu sun samu kayan duka da aka kawo cikin jirage an kai musu an tabbatar man da sun samu sun suna nan suna tsara duka biro da wata ashira in muka ga kawo waje magarba ta kusa ba su ida ba to sai mu tambaye na gaban wani matakai ya kamata a doka dan saboda a daga saboda akai gobe dan su samu su wannan president din sai ne shike da wannan iko shike yayi
yanzu haka dai hankalin jama'a ya naba a ne wajen dakon sakamakon wannan zabe Tamar Abari muryar Amurka daga Damagaran a Jamhuriyar Niger
a bitar ayyukan shekara da ministan ma'aikatar jin kai Sadiya Umar Faruk ke kula da shirin a halin yanzu ta yi bayani kan makomar waɗanda suka kammala aikin Empower rukunin farko
su wanda suka kammala nan yanzu mun zauna da bankin kasa CBN kenan kuma an shigar da su ta tarfakin manufofi daban-daban na CBN na empowerment da suke program din su daban-daban wanda suke da sha'awa za su shiga ciki za a taimaka musu da yanda za su yi sana'ar su
zuwa yanzu dai akwai waɗanda suke ta korafin sun kammala shirin amma har yanzu ba a biya su haƙoƙin su ba ministan ta ce tana bin kadun waɗannan kuma nan ba da dadewa ba za a biya su haƙoƙin su kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro daga Abuja Binta Yaro shigo da shirin mu na gaba
Jama'a barkanku da warhaka barkanmu da saki saduwa a shirinmu na Adena shan kwaya sunana Binta Esther Jagora shirin a cikin shirinmu na wannan mako za ku ji yadda a duk shekara majalisar dinkin duniya ke bikin daukaka yaki da sha da kuma ta'ammali da miyagun kwayoyi matsar da ta zama ruwan dare a duk fadin duniya a lokacin bikin ranar ta wannan shekarar a Najeriya wakiliyar muryar Amurka Shamsiya Hamza Ibrahim ta aika mana da rahoton da zamu ji ta bakin Dr. Rilwan Muhammad kwararren likita a jihar Bauchi da kuma shugaban NDLEA a jihar Kano Dr. Ibrahim Abdul kan irin illolin da wannan dabi'ar ke haifarwa musamman a arewacin kasar Shamsiya Hamza Ibrahim da ƙarin bayani
A duk shekara ofishin Majalisar Dinkin Duniya dake yaki da sha da kuma ta'ammali da muggan kwayoyi kan ware sabon take da zai karfafa manufar ranar sai dai rashin samun bayanai masu inganci sukan yi sanadiyar kawo tsaiko wajen samun nasarar magance matsalar takin shekarar na bana ya maida hankali ne kan fahimtar da duniya matsalolin da lamarin ke haifarwa ga al'umma musamman ta hanyar kawo koma baya ga bangaren kiwon lafiya shugabanci da kuma tsaro duba da yanda sha da kuma ta'ammali da miyagun kwayoyi ya kasance ainihin annobar da duniya ke fuskanta. Na tattauna da Dr. Rilwan Muhammad, ƙwararren likita a jihar Bauchin, Najeriya, kan irin matsalolin da aikata hakan kan haifar musamman a arewacin kasar, ga abin da yake cewa.
Wato illan shaye-shaye irin na codeine solution da kuma wiwi da tramal da su diazepam, wato maganin bacci da sauran miyagun abubuwa da ake sha, zai je har girgitsa musu kwakwalwa. Daga nan kuma suna cikin sha, sai sun sha, suna sha ɗaya ne su sha biyu da sauran su solution kuma in babu, wasu ma har cikin wato suna sa kansu a cikin warin shadda, shine yake dan hawa musu, yake taimakon su wajen su san bugu kadan daga shi, in baka ba sai su bin su kamar da su mutu. Idan kana ci gaba da shaye-shaye irin wannan, lallai jikinka zai dauka cewa lallai wannan abun daidai ne. Daga nan kuma sai ya juya maka al'amarin kwakwalwanka. Idan ya juya al'amarin kwakwalwa, idan baka yi amfani da wannan maganin ba, kuma ba za ka iya rayuwa ba.
A yanayin da duniya ta tsinci kanta a yanzu cikin annobar coronavirus, alatilas gwamnatoci a wasu kasashen duniya, ciki har da Najeriya, daukar matakin takaita zirga-zirga, wanda a cewar shugaban hukumar da ke yaki da sha da kuma fataucin miyagun kwayoyi NDLEA ta jihar Kano, Dr. Ibrahim Abdul, an dade samun ire-iren magunguna da ke sa maye da kuma masu amfani da su.
To a wannan lokaci na COVID-19, da mun dauka cewa shaye-shayen nan za su ragu, sai kuma suka karu, especially irin nan jihar Kano, sannan kuma aka sake samun wasu sababbin kwayoyin da ba a san su ba, wanda su ne hada-hadan da matasa suke yi na wasu irin abubuwa sinadarai, a hada magi da shisha da Coca-Cola, ko kuma a hada tom-tom ne da lakasera da kuma kwayoyin wiwi, ko kuma da whiskey a hada don su samu irin abin da suke samu in sun sha. To irin wannan abun su ne sababbin magungunan da aka samu da yawa cikin wannan lokacin. To kuma mu da muke zaton cewa ma saboda rufe waje da aka yi, abun zai ragu, sai kuma ya karu, saboda a nan Kano mun samu wajen 10-7 na kwaya daban-daban, da mutane wajen 589, cikin su kuma 16 mata, cikin maganin da aka kama da tabon iblis cocaine wajen gram 100 da kuma wiwi wajen keton wajen 4.3.
Kusan a iya cewa ta'ammali da muggan kwayoyi su ne makasudin akasarin matsalolin da duniya ke fuskanta, amma daga aikata laifuffukan fyaɗe ke neman zama ruwan dare, ta'addanci ta da zaune tsaye, da kuma duk wani abu da ka iya kawo cikas ga zaman lafiya. Aisha Buba, ƙwararriya a fannin sanin halayyar dan Adam, ta bayyana cewa kungiyarta na amfani da kafofin yanar gizo wajen tattaunawa da karfafa gwiwar waɗanda ke kokarin barin wannan mummunan dabi'a.
To irin wannan yanzu abin da muke yi, musamman yanzu da ake lockdown din nan, ba a fita, lokacin da ba a fita muna yin magana da su ta hanyar waya ko ta hanyar internet, inda za mu tattauna duk wata damuwa da ka iya saka jefa su cikin yanayin amfani da kayan mayen. Kuma akwai wani abu da muke yi da ake kira support group, inda za ka tara mutane da dama wanda suke da irin wannan matsalar, domin su rika tattauna, suna ba wa juna karfin gwiwa, musamman ga waɗanda ma suka dade ba sa amfani da kayan mayen, sai su rika ba wa waɗanda suke kokarin san daina yanzu karfin gwiwa domin su daina. To irin wannan support din yana taimakawa sosai.
Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To jama'a, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin. A madadin wakiliyar muryar Amurka Shamsiya Hamza Ibrahim, yace taku inda Esero, da na hada shirin da kuma gabatar, nake cewa ku huta lafiya, sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon, muna nan dauke da sabon shiri.
Baban gida Jibrin shigo da shirin sharhin jaridun Najeriya.
Sharhin jaridun ne da jaridar Premium Times ake bugawa ta yanar gizo. Daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa gwamnatin jihar Katsina ta rufe makarantun kwana a lokacin jihar ta Katsina sakamakon sace wasu dalibai da aka yi a daren Juma'ar nan. A cewar jaridar Premium Times, gwamna Aminu Musari ya ba da umarnin rufe lokacin makarantun bayan sace wasu dalibai da aka yi a ƙaramar hukumar Sankara ta jihar Katsina. Shaidun gani da ido dai sun ce yan bindigan sun zo ne akan babura, kuma da yawan gaske, inda kuma suka sace yaran da ke karatu a kwalejin kimiyya da garin Kankara. Sai kuma jaridar da Bangaji, inda shugaban kasa Muhammadu Buhari in ji jaridar Bangaji Allah wadare da wannan aika-aika na ta'addanci da aka yi a kan yan makarantar. Wata sanarwa da bai taimakawa shugaban kasa ta fuskar yaɗa labarai Malam Garba Shehu ya fitar a Abuja, da cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari, wanda yanzu haka yake hutun mako daya a garin Daura da ke jihar ta Katsina, ya yi Allah wadare tare kuma da tabbatar wa iyaye da sauran 'yan Najeriya kudurin gwamnatin Najeriya na ci gaba da tabbatar da tsaro, inda shugaban ya ce yanzu haka an umarci rundunar 'yan sanda da sojan Najeriya su tsaya tsaye wajen zakulo 'yan ta'addan da kuma ceto yaran da aka sace. Sai kuma jaridar The Nation ta bayyana cewa yanzu haka dai hukumar kidayar jama'a ta ƙasa ta fara gudanar da shirye-shiryen yin kidayan 'yan Najeriya, inda kuma ta fara da jihar Katsina, inda kawo yanzu ta fara aikin tantancewa tare kuma da samar da lambobi wanda take fatan yi a kananan hukumomi 25 da ke jihar ta Katsina, kamar da kwamishinan kidayar jama'a a jihar ta Katsina injiniya Bala Almubanye ya shaidawa jaridar lokacin wani taro da hukumar ta gudanar a jihar Katsina. Yace tumima hukumar ta kammala horas da wasu ma'aikata a jihar Nasarawa tare kuma da saran fara shirin horar da sauran ma'aikata a ƙasa baki daya a wannan wata na Disamba. Sai kuma jaridar Guardian, daya daga cikin manyan labaran jaridar Guardian, na cewa yanzu haka dai ɗaruruwan mutane ne yake ci gaba da miƙa sakonsu na ta'aziyya bisa rasuwar mawallafin jaridar Leadership Mr. Sam Inda Azaya. A cewar jaridar The Guardian, tuni shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya aike da sakonsa na ta'aziyya, inda yake bayyana Sam Inda Azaya a matsayin aboki kuma ɗan jarida cikakke wanda ya rikide daga ƙwararre akan harkar magunguna zuwa ɗan jarida tare kuma da mallakar kamfanin Leadership da ke buga jaridan Leadership na Hausa da Turanci. Haka shi ma gwamnan jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu ya miƙa sakonsa ga shugaban ƙasa da iyalan mamacin da kuma jam'iyyar APC. Sam Inda Azaya ya rasu a daren Juma'a yana mai shekaru 58 da haihuwa. Babban jibrin murya Amurka daga Najeriya.
Lokaci ya yi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Kusan shekaru 10 kenan ƙasar Siriya take cin zarafin mutanenta ta hanya mai muni. Gwamnatin ƙasar da Bashar al-Assad yake jagoranta ta kai hari akan masu zanga-zangar lumana da tankoki da bindigogi. Tana sake bama-bamai da sinadarai da abubuwan fashewa akan jama'arta. Kana tana gurɓata iskar da makwabtarta ke shaƙa. 'Yan ƙasar Siriya sun sha wahala da azaba da kisa da yunwa da shakar sinadarai masu guba da wuta. A Siriya farare hula ba sun taba mutuwa a cikin yaki bane, har yau ana ci gaba da auna su. A dalilin haka, ƙasar mai al'umma miliyan 23 kafin yaki an kashe kimanin mutum 500,000, wasu miliyan 6.5 sun rasa matsugunansu a cikin ƙasar, yayin da miliyan 5.6 suke gudun hijira a ƙasashen makwabta. Amma yanzu Assad da ya shirya wannan azabtarwa, yana kira ga 'yan gudun hijiran da su dawo Siriya. Yana kokarin karfafa kira da mai bashi goyon baya shugaban Rasha Vladimir Putin ke yi. A wani taron 'yan gudun hijira a kwanan nan a birnin Damascus da Siriya da Rasha suka ɗauki nauyi, Assad da Putin sun hakikance yakin ba sa son ya ƙare, kana wurare da dama da ke cikin rikicin yanzu sun koma cikin zaman lafiya. A daidai wannan lokaci kuma Rasha ta hakikance cewa sake gina wurare da yaki ya daidaita shi ne mafi muhimmanci kafin dawowar 'yan gudun hijiran. Yana mai cewa 'yan gudun hijiran za su iya komawa gida idan kasashen yammacin duniya sun amince su biya kudaden sake gina Siriya. Wannan wani mataki ne da Rasha ta fito fili tana ɗauka na neman tarawa kamfanoninta kuɗi masu yawa wurin aikin gine-gine. 'Yan gudun hijiran ba su yarda da alƙawarin Assad ba, ƙasashen yammacin duniya kuma ba su amince da haka ba, kana sun hakikance cewa za a samar da kudaden sake gina ƙasar amma sai an saki fursunonin siyasa da ke ɗaure, kana a tabbatar da tsaron duk mutanen Siriya da kuma kare tsarin siyasar Siriya ya zama na gaskiya. Gwamnatin Assad tare da goyon bayan Rasha suna kokarin fakewa da 'yan gudun hijiran marasa galihu a siyasance domin su yi ƙarya cewa yakin Siriya ya ƙare. A cewar mataimakin mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Kel Brown a wata rubutacciyar sanarwa, ya ce gwamnatin Assad ita ce ke da alhakin mutuwar mutum 500,000 na al'ummar ƙasar ta hanyar sake bababamai a asibitoci da kuma hana shiga da kayayyakin jin kai ga miliyoyin 'yan Siriya. Wannan ba halaye ba ne na gwamnati da za a iya amincewa da ita cewa za ta kare lafiyar 'yan gudun hijiran idan sun koma gida, ko kuma Assad ya nuna iko wurin nuna wa ƙasashen duniya yadda za a samar da kudaden sake gina ƙasar. Amurka tana ci gaba da mutunta mutanen Siriya da kuma kudirin kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya mai lamba 2254 wanda shine kadai hanya ɗaya tilo na magance rikicin siyasa a Siriya. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin muryar Amurka. Ni Salisu Ashabka da na jagoranci shirin nake cewa mu zama lafiya.